sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 13 ga watan Maris din 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa sanadiyar har-haren 'yan bindiga masu ikirari da sunan jihadi a ƙasar Mali, sama da 'yan ƙasar, akasari mata da yara sama da 4,500 ne suka tsere domin neman mafaka a jamhuriyar Niger. Za kuma ku ci cewa sama da shekara ɗaya bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin Russia da Ukraine, manazarta sun hango cewa dole ne ƙasashen biyu su fuskanci juna don tattauna hanyoyin yin sulhu. A ci gaba kuma da tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku, to za mu sake haskaka jihar Ogun. Sannan kuma za mu gabatar muku da labaran wasanni, amma kafin nan ga Mahmud Lalo da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden a yau Litinin ya tabbatar wa Amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya, kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba.
All customers who had deposits in these banks can rest assured. I want to rest assured they'll be protected.
Biden kine ke cewa ina mai tabbatar wa da dukkan kwastomomin da suka ajiye kudaden su a waɗannan bankuna cewa kudaden su ba za su salwanta ba, kuma ko a yau suke son cirewa za su iya. Biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudaden su ne daga irin kudaden da ake sa bankunan su aje a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan al'amari. Ma'aikatan gwamnati da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a Amurka sun karbe ragamar bankunan Silicon Valley da na Signature a ranar Juma'a, bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun dauki hanyar durkushewa. Lamarin da ya sa masu ajiya a bankuna suka yi ta rige-rigen kwashe kudaden su a lokaci guda. Bankin Silicon Valley, wanda ke da kadarar da ta kai dala biliyan 200, shine banki na biyu mafi girma da ya taba fuskantar matsalar durkushewa a tarihin Amurka. A yau Litinin an yi kazamin fada a kokarin da dakarun Rasha ke yi na karbe Bakhmut, birnin da ke gabashin Ukraine. Gumurzun da aka kwashe watanni ana yi tsakanin su da na Ukraine. Dakarun Ukraine sun ce suna amfani da tankuna da sauran makaman yaƙi don daƙile hararen da Rasha ke kaiwa don karɓe ikon birnin. A wani kiyasi da ta yi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce rukunin sojin sa kai na Rasha da ake kira Wagner ya karɓe ikon mafi akasarin gabashin birnin na Bakhmut, yayin da na Ukraine suke riƙe da yammaci. Shugaban ƙungiyar ta Wagner ya ce yaƙin ya shiga yanayi mai sarƙaƙiya, yana mai cewa dakarunsa na ƙara kusantar tsakiyar birnin. A halin da ake ciki kuma, a mako mai zuwa ne ake sa ran shugaban China Xi Jinping zai kai ziyarar Rasha don ganawa da takwarar aikinsa Vladimir Putin, kamar yadda bayanai suka nuna. Shirin wannan ziyarar na zuwa ne yayin da China take ta kokarin shiga tsakani don samar da zaman lafiya a Ukraine. Sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan wannan yunkuri na China, la'akari da irin goyon bayan da kasar ta Sin take nuna wa Rashar. Kamfanin dalancin labarai na TASS a Rasha ya ruwaito cewa tun a ƙarshen watan Janairu shugaba Putin ya gayyaci Xi, yayin da ita kuma jaridar Wall Street Journal ta ruwaito cewa ziyarar za ta iya wakana ne tsakanin watan Afrilu ko a Mayu. Ma'aikatar harkokin wajen China da fadar Kremlin sun ki cewa ufan kan wani al'amari a lokacin da aka nemi isi tsokaci kan ziyarar da Xi zai kai Moscow. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, Papa Roma Francis yake cika shekara 10 cir a kan karagar shugabancin mabiya ɗarikar Katolika a duniya. Haifaffen ƙasar Argentina, Francis mai shekaru 86, wanda shi ne Papa Roma na farko daga layin yankin Latin Amurka, ya karɓi shugabancin fadar ta Vatican ne a ranar 13 ga watan Maris ɗin shekarar 2013. Inda ya gaji marigayi Papa Roma Benedict, wanda ya zamanto Papa Roma na farko da ya murabus cikin ƙarni 6. Papa Roma Francis ya gayyaci dukkan masu riƙe da mukamin cardinal da ke birnin Roma a yau Litinin don halartar bikin cikar shekara 10 a shugabancin ɗarikar ta Katolika. Shi dai Papa Roma na fama da ciwon ƙauri, lamarin da Allah tilas ya sa yake amfani da sanda, a wasu lokuta ma da kujerar marasa lafiya. Film din Everything Everywhere All at Once shi ya lashe mashahuriyar kyautar nan ta fim mafi kyawu a bikin Oscars da ke karrama masu ruwa da tsaki a masanantar shirya fim ta Hollywood, wanda aka yi a daren Lahadi.
And the Oscar goes to Everything Everywhere.
Lokaci kenan da ake ayyana fim din a matsayin wanda ya lashe kyautar ta Oscars. Labarin fim din ya ta'allaka ne akan wani iyalin Amurkawa ƴan asalin China da ke kokarin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye su. Jarumai Michelle Yeoh, Ke Huy Quan da Jamie Lee Curtis da suka fito a fim din sun lashe kyaututtuka na Oscars guda uku. Quan, wanda ya shiga harkar fim din yana yaro amma ya janye daga harkar tsawon shekaru 20, da kuma Curtis sun lashe kyautar masu taimakawa jarumai.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, sanadiyar hare-haren 'yan bindiga masu ikirari da sunan jihadi a kasar Mali, sama da 'yan kasar akasari mata da yara sama da 4,500 ne suka tsere domin neman mafaka a garin Cintabarin da ke gab da iyakar kasar ta Mali da jamhuriyar Niger. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Biyo bayan daidaita al'umma da yakokan 'yan bindiga masu ikirarin yakin jihadi a kasar Mali ke ci gaba da yi, yanzu haka jama'ar Mali mai tarin yawa ce ke ci gaba da arcikewa domin tsirar da rayukansu da ma gudun gasa musu aya a hannu da 'yan bindiga 'yan yakin jihadi ke ci gaba da yi a kasar ta Mali. Mafi yawancinsu mata da yara ne ke kwararowa tururuwa domin neman mafaka a garin Cintabarin da ke gab da iyaka da kasar ta Mali. Gazan Gafuru Trozen shi ne mai magana da yawan sarakunan gargajiya na yankin Cintabaradan.
Kungumin da suka yi gudun shira daga kutin na Mali, wanda su dubu fudu da turwasa.
Mutum 4,300.
Dubu fudu da turwasa. Abinda muka yi musu mun bar su cikin gari tare da mutane. Wajen ma mun haɗa su cin ganga.
Na'am, yanzu suna nan cikin jama'a nan cikin Cintabaradan. To, yanzu Allah, ko wani mataki da za a doka daga baya ko kuma haka za a barin su ci gaba da zama suna ma'amala da mutane?
Akwai mataki wanda za mu doka musu, sai mu yadda su ganga bayan gari.
Bayan gari.
Mai musu ruwa, mu ba su tallahi na abinci da abin da yake so, da sai da gidaje. Kowa furshe wanda a partner wanda da kasa cin waje. Shima sai su gaya mu musu mayar da farfe da mu da dalla da gogawa. Saboda wallahi ba su da gidaje, ba su da burbula, ba su da abin komi da komi. Ko an ga sai shi mu ne muka yi tarbace shika 50 shika 10 wanda suka ci da su.
Cintabaradan dai na arewacin jihar Dawa, kuma tana kilomita 45 da Tilliya da ke iyaka da kasar ta Mali, da kuma ke cikin dokar ta ɓaci saboda hare-haren 'yan bindiga da ke surɗowa daga kasar Mali suna hallaka al'umma babu gaira babu sabab da sunan jihadin Islama, ko yi wa askarawan jamhuriyar Nijar da ke wannan yanki ko masu sintiri a iyaka da Mali kwantan ɓauna a kowane lokaci. Muhammad Sidi Muhammad, wani ɗan jarida ne da ke wannan yankin na Cintabaradan.
Wannan dai kana shiga mutane, ana ce maka mutane suna zuwa akwai gudun arzikin Nijar. Abuya wuce kai ma mota 10-10 suka zuwa tun kona wata guda yanzu. Ko wuce mota akwai mutum 40 ciki, ko wuce ranar Allah, ko wuce ranar Allah mutum sun kai 2,000 da yara da mata da maza, kuma duk sun kashi ba ka sai su ko da la kasa mutum wanda ya fito daga garin su. Yana Allah yanzu a gare shi sai da zonon garin ka insha Allah za su samu agazawa.
To, yanzu ana iya cewa ƴan gudun hijira da suka zo daga kasar Mali din nan sun cika garin Cintabaradan kenan.
Da yawa ne gaskiya, saboda Allah, kuma tanga cikin garin shi mun kamar da suka bai cikin garin fara da suka akoro akota komi mai gaba cikin garin mun kamar da su.
To, yanzu suna samun kulawa ta musamman a wannan wurin?
To, yanzu dai mun yi ma magana da prefe mu yi reunion tare da prefe na Cintabara din. To shi prefe na Cintabara din yace abinda jama'a take so shi ke so. To mun ka ce mishi ya kamata ya dauki matakai bisa wannan mutane wanda sun kazo garin mu. A sasu kotai guda ba a samu wani abin nan. Shi prefe ya rubuta ba minister interior. Minister del interior zai ko ba prezam da rubuta su san matakai wanda zai.
Na yi magana da magajin garin Cintabara din da yace mini mai gidansu shugaban gundumar Cintabara din ne ya kamata na tuntuba domin shine awakilin gwamnati ne ko tuntubi shi shugaban gundumar domin samun karin bayani akan wannan maganar inda na kira shi yace mini yana wurin taro kuma zai kira ni daga bisani akan wannan zancen amma yau kwanaki uku ina kiran wayarsa tana ringin ba dauka Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoton. To sama da shekara ɗaya bayan da yaƙi ya barke tsakanin Russia da Ukraine, manazarta sun hango cewa dole ne ƙasashen biyu su fuskanci juna don tattauna hanyoyin sulhu a bisa la'akari da yadda abubuwa ke ƙara taɓarɓarewa da karun Russia a fagen daga sakamakon babban tallafin kayan yaƙi da Ukraine ke samu daga ƙawayenta na yammacin duniya. A wata hira a birnin Yamai da muryar Amurka, ƙwararre akan batutuwa da suka shafi yankin Sahel Dr. Sadiq Abba ya daddace cewa ba makawa dole ne a bi wasu muhimman hanyoyi kafin a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ga rahoton da Sulemu Mini Barma wakilin muryar Amurka da ke Yamai ya aiko mana.
Kamar yadda ka sani, Ukraine ba ita kaɗai take yaƙi da Russia ba. Mu ƴan Sahel muna kallon wannan yaƙi kuma muna nazari kan shi. Kaga abubuwan da aka ba Ukraine mu ƴan Sahel abin da muka tambaya cikin kashi 100 bai kai guda ban da muka tambaya.
Tallafi.
Ba mu sami shi ba. Taimakon da aka ba Ukraine. To ya zama to Ukraine asirin gwada ƙarfi da Ukraine take wannan rishin nasara da gauga da rasa ta yi saboda ta samu babban taimako. Lalle su ƴan Ukraine ma sun yadda zai manto in kamar mutum ya zo ya shiga gidanka sai ka yi yaƙi har ka mutu ka kashe kanka. Amma sun samu taimako babba kuma suna cin gaba da samun taimako babba da kasashen Sahel ba samu ba. Amurka kadai ta aika mutane ta aika kasan mutane ba sani ba amma in aka ce kasa ta bada makamai bata bada matakai makamai ba tare da wanda za su gwada yadda ake amfani makamai ba.
Dole sai da
jami'ai kan wa'ancan su horo suna gwada musu yadda ake halba kenan. Akwai mutane wanda aka aika ma su taimaka ma Ukraine.
Me kake ganin zai iya zama makomar wannan yaƙi?
Yaƙin nan kaga ita Russia an ce da fari da za ta yi kaman bugu guda ba ta samu bugu gudan nan ba za ta yarda ba Ukraine ta kada ta ko karfinta zai kare har suna da nuclear ma suka ce za suna iya buga in suka ga abin zai juye musu. Su kuma ƴan Ukraine su ƴan wa'ancan sauran kasashen Turai ba za su yarda Ukraine ta fadi ba kenan. Abun ya zama ko ta dade sai an koma bakin fage an tattauna an ga mi Russia take iya bada mi Ukraine take iya bada. Kaga kaman kasa kaman Chinese da yake suna kusa da Russia sun fito sun nemi a gyara
a
zauna kan teba a ga yanda za a yi a tsaida yakin nan saboda yakin kaga su da kansu kasashen Turai sun yi tsammani za su gurgunta Russia daga sun ce ba a sai man petanta da an hudda ta daga cikin hanyar system na banki. To wannan duka bai sa Russia ta gurgunce gaba daya ba tunda sauran kasashe suna saya ko Turai ba saya kasashen Laraba suna saya kasashen Laraba ba saya kasashen Afrika suna saya kenan. Dole kamar yanda na hodi sai an koma an zanzanta an ga yaya mi za a iya bada mi za a iya amsa in yaso kuma a tsaya da wannan yaki.
Madalla an gaishe ka Sulemu Mini Barma. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya. Yau za mu sake duba taskarmu ta tarihin jihohin kasar da muke gabatar muku domin haskaka jihar Ogun.
Talaka kabar kuka kuri'ar kaicinka ka rike makaminka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka kuri'ar. shugaban jiha ce da aka kirkiro a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976 daga tsohon jihar Yamma, kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Osun da kuma kasar Jamhuriyar Benin. Babban birnin jihar dai shine Abeokuta, amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Shagamu, wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro. Bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan 'yan siyasa da suka fito daga yankin Yarbawa. Mutane irin Chief Obafemi Awolowo, premier na farko na yankin Yammacin Najeriya, da shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya Chief Anas Shonenka, da General Olusegun Obasanjo da ya mulki har sau biyu na soja da kuma na farar hula. Akwai kuma Chief Moshood Abiola, wani attajiri da ya taɓa neman shugabancin Najeriya amma aka soke zaben a can baya. Haka kuma akwai mutane irin su Professor Wole Soyinka, wanda ya taɓa cin kyautar Nobel na adabi. Haka kuma akwai sanannen mawaƙin nan mai suna Fela Anikula Ramsankuti. Kayan zai dai jihar ta Ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna Dapo Abiodun na jam'iyyar APC ke mulki, wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Oladipo Adepopu Adebutu yake zama babban mai adawa a jihar. To koya mazauna jihar ta Ogun ke kallon wannan zaben na bana, Alhaji Salisu Bashankai shine sarkin fulanin Shagamu.
Alhamdulillah, a jihar Ogun ba wani damu, abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu, abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya tsara ya ja katin zabe, to ya tabbatar cewa ya karbi wannan katin zabe, saboda akwai shiri na musamman da muke so mu yi, ba ma wai Ogun sai ba, fadin kasa gabaki daya muke so mu wannan. Don haka ne, saboda an dade ana barin Fulani a baya, ba sa samu komai a gwamnati, za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaba, saboda don mi don koriya mu ta yi amfani. Don haka jahofi gabaki daya mun zarace mu da sauransu za mu ce ga inda muka, kuma Allah da kuma haka din za mu yi. To mu dai abinda muke bukata da kullum don Allah san gwamnatin ta tazo, muna so Allah ya mana ministry na kiwo, saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman lafiya kasar nan, kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da damu da na dabbobin mu, wanda za a makarantu da sauransu, da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauransu. Wannan shine muke bukata, wace muke so mu mana ruma Fulani a kasar nan, muna so zaman lafiya da kuma daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai, ko ja fara Fulani ba gara babu dalili, sun dade suna zaune shekara da shekara a jiya fara musu, musan hau musan sauka ba. Wannan muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu kuma insha Allah ma za mu bada namu gudunmuwa 100% a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah. Shi ne muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su ce za su taimaka mu, don su kuma ga cewa za su mana alƙawari za su taimake mu, to mu su za mu taimaka mu.
Kasancewar jihar Ogun tana makautaka da jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya, hakan ya sa tana gaba-gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kuɗaɗen shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar, wanda kuma ke hada-hada a birnin Lagos. To ko da fata ne al'umma jihar ke da shi ba wannan zabe, ga dai abinda wani mazaunan garin ke cewa.
Sana Awolu Muhammad, Sokoto State, ni na fito a karamar hukumar mulkin Yabo local government. So alhamdulillah, ni mazaunin Ogun State ne, muna son Allah ka ba mu ikon mana zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State, da kuma yadda za a ci makama al'umma su samu aikin yi su daina zaman banza. Muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023, Ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alƙawari, kuma muna son tsaro da zaman lafiya.
Yanzu dai a bayan da ya rage kasa da wata guda, a gudanar da babban zabe na kasa, tuni 'yan siyasa da kuma masu zabe suka wasa wukakensu da nufin kada ƙuri'a domin zabe wanda suke so, kama daga zaben shugaban kasa zuwa na gwamna da kuma na 'yan majalisun tarayya da na jihohi. Kawo yanzu dai tuni bangaren hukumar zabe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna daukar matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara. Babin Yacifin Murya Amurka daga Lagos.
Latino da Sardauna premium arewana, ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana. Wai wayo ga yan baya sun face akan hanya, sun biye wa zuciya ruɗe na duniya.
Kuma dalla a kai da baban gida Jibril da ya hada mana wannan shirin. Masu sauraro, bari kuma mu shakata da wannan. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Murtala Faruk Sanyina.
Wasanni a takaice.
A Najeriya an waye gari da mummunan labarin rasuwar tsohon mai horar da 'yan wasan Najeriya mata na FIFA Falcons Ismail Mabo, yana da shekaru 80 a duniya. Mabo ya rasu ne a yau Litinin a garinsa na haihuwa, wato Jos, ta jihar Plateau a arewacin kasar, bayan ya daɗe yana fama da rashin lafiya. Marigayin tsohon dan wasa ne kuma captain na kungiyar Mighty Jets ta Jos, kafin ya zama mai horar da 'yan wasan babbar kungiyar kwallon kafar mata ta Super Falcons ta Najeriya. ya jagoranci kungiyar zuwa gasar cin kofin duniya ta hukumar FIFA a shekarar 1999 inda ta kai ga har a matakin quarter final na gasar wanda shine matsayi mafi girma da kungiyar ta taba kaiwa a tarihi. Tsohon dan wasan Golden Eagles na Nigeria Salisu Nakande wanda kuma kani ne ga marigayi Mabo shine ya tabbatar da rasuwar tashi yana mai cewa kuma tuni da aka yi jana'izar sa a yau Litinin a garin na Jos. Hukumar kwallon kafar Morocco ta gayyaci Ashraf Hakimi dake takale da kungiyar PSG ta kasar Faransa domin wasannin sada zumunci da kasar za ta buga da kasashen Brazil da Peru, duk kuwa da tuhumar da ake yi wa dan wasan da aikata laifin fyaɗe a kasar ta Faransa. A farkon wannan watan ne aka tuhumi shahararren dan wasan dan kasar Morocco kan zargin yin fyaɗe ga wata mace yar shekaru 24 da haihuwa. An yi zargin cewa Hakimi ya gayyaci matar ne zuwa gidansa a ranar 25 ga watan Fabrairu a lokacin da matarsa da 'ya'yansa suka tafi hutu. To sai dai Hakimi ya musanta zargin. Mai horar da 'yan wasan kasar ta Morocco Walid Regragui ya ce suna bayan dan wasan akan wannan tuhuma da ake yi masa kan cewa bai aikata laifi ba. Morocco za ta buga wasannin na sada zumunci ne da Brazil a ranar 25 ga watan nan na Maris, yayin da kuma a ranar 28 ga watan za ta fafata da Peru. A kasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta ce za ta bi sahun takurorinta wajen karar da ake yi wa Barcelona kan tuhumar cin hanci da rashawa a kudaden da ta biya mataimakin shugaban hukumar alkalan wasa na Spain. A ranar Juma'ar da ta gabata ne wata kotu ta karbi kara kan zargin zamba cikin aminci da bada bayanan kasuwanci na ƙarya tare da bada toshiyar baki domin bata nasara a wasanni. Masu gabatar da kara sun zargi kungiyar ta Barcelona da biyan kuɗi euro miliyan 8,400 ga Jose Maria Enriquez da kuma kamfaninsa domin a rika basu nasara a wasanni. To sai dai Barcelona ta musanta zargin, tana mai cewa ta biya kuɗin ne ga kamfanin Dancil na harkokin ƙara ƙwazon 'yan wasa tsakanin shekarun 2001 da 2018. Real Madrid ta ce ta shirya tsab domin shiga goyon bayan ƙarar idan aka so mazaman sauraren shari'ar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
To shugaba Joe Biden a yau Litinin ya tabbatar wa da Amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba. Biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudaden su ne daga irin kudaden da ake sa bankunan su aje a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan al'amari. Ma'aikatan gwamnatin da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a Amurka sun karbe ragamar bankunan Silicon Valley da na Signature a ranar Juma'a, bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun dauki hanyar durkushewa. A yau Litinin an yi kazamin fada a kokarin da dakarar Rasha ke yi na karbe Bakhmut, birnin da ke gabashin Ukraine. Gumurzun da aka kwashe watanni ana yi tsakanin su da na Ukraine. Dakarun Ukraine din sun ce suna amfani da tankuna da sauran makaman yaki don dakile hararin da Rasha take kaiwa don karbe ikon birnin. A wani kiyasi da ta yi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce rukunin sojin sa kai na Rasha da ake kira Wagner ya karbe iko mafi akasarin gabashin birnin na Bakhmut, yayin da na Ukraine suke rike da yammaci. A halin da ake ciki kuma a mako mai zuwa ne ake sa ran shugaban China Xi Jinping zai kai ziyara Rasha don ganawa da takwarar aikinsa Vladimir Putin, kamar yadda bayanai suka nuna. Shirin wannan ziyarar na zuwa ne yayin da China take kokarin shiga tsakani don samar da zaman lafiya a Ukraine. Sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan wannan yunkuri na China la'akari da irin goyon bayan da kasar ta Sin take nuna wa Rashar. Kamfanin jallancin labarai na TASS a Rasha ya rawaito cewa tun a ƙarshen watan Janairu shugaba Putin ya gayyaci shugaba Xi, yayin da ita kuma jaridar Wall Street Journal ta rawaito cewa ziyarar za ta iya wakana tsakanin watan Afrilu ko a Mayu. Ma'aikatar harkokin wajen China da fadar Kremlin sun ki cewa ufan kan wannan al'amari a lokacin da akademisi wato aka nemi su yi tsokaci kan ziyarar da Xi zai kai Moscow. A yau Litinin, Farmo Francis yake cika shekara 10 cire a kan karagar shugabancin mabiya ɗarika Katolika a duniya.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya ci an gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu ne ya ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma assalamu.